Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum da fatan an yi ne lafiya. Sarfili Hashin Gumel ne tare da Ibrahim Kalmu su yi garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau rana Asabar 26 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanan labarai.
Sarfili shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Wosu yau Asabar inda zai gana da shugaban Poland Andrzej Duda da sauran jami'an gwamnatin Poland kan mamayar Ukraine da Russia ta yi. Shugaban Ukraine yayi wata fitowa ta bazata a wani bidiyo a yau din nan Asabar a taron Doha na Qatar Qatar yana mai kiran kasar mai arzikin man fetur da ma sauran kasashe da su kare yawan man fetur da suke samarwa don suke gibin rasa man rasha sannan shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yayi watsi da bukatar shugaban Russia Vladimir Putin da kasashen turai su rika biyan Russia kudin man fetur da takardar kudin Russia ta ruble
kana labaran kenan aka saurara a cikin shirin zamu ji halin da ake ciki a babban taron jam'iyyar APC na kasa a Najeriya
Sarfili shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Wosu yau Asabar inda zai gana da shugaban Poland Andrzej Duda da sauran jami'an gwamnati mamayar Ukraine
so yanzu dai wakilan ne suke shigowa dandalin Eagle Square inda za a kai ga yin waɗannan zaɓuɓɓuka na shugabannin jam'iyyar APC
To haka kuma zamu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnatin jihar Katsina game da wannan babbar taro da ake gudanarwa idan muka danan Amurka kuma zamu ji dalilin da ke sa wasu matasa ƴan asalin nahiyar Afirka ke jefa kansu cikin halayen da basu kamata ba ko me yasa
kuma yaro yana ganin baka isa ka kira shi kamar sa magana ba a takaice son kudi ci da sauri a sha yanzu magani yanzu shi ya ga musu irin wannan
kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar a yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba ya koma kiriya shirya kuma zai gabatar amma yanzu ga kashi na farko na labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran Shugaban Amurka Joe Biden ya isa birnin Wosu yau Asabar inda zai gana da shugaban Poland Andrzej Duda da sauran jami'an gwamnatin Poland don su tattauna kan mamaye Ukraine da Russia ta yi. Za a yi wannan ganawar ce a cewar Amurka a daidai lokacin da alamu ke nuna cewa Russia ta karkatar da akalar yakinta daga Kyiv babban birnin kasar ta Ukraine zuwa gabashin kasar. Poland, wadda memba ce ta NATO, ta karbi yan Ukraine masu gudun hijira sama da miliyan 2. Ana gadin Biden wanda magajin garin birnin Wosu Rafael Trzaskowski ke Warkiya zai gana da wasu daga cikin yan gudun hijira a yau din nan Asabar don tattaunawa kan batun samar da tallafi daga bisani a yau Asabar din Biden zai gabatar da jawabi a Royal Castle na birnin Wosu game da abu da ya kira muhimman al'amura na wannan lokaci a cewar mai baiwa fadar shugaban Amurka ta White House shawara kan al'amuran tsaro Jack Sullivan Shugaban Ukraine ya yi wata fitowa ta bazata a wani bidiyo a yau din nan Asabar a taron Doha na kasar Qatar yana mai kiran kasar mai arzikin man fetur da ma sauran kasashe da su kare yawan man fetur da suke samarwa saboda cike duk wani gibi sanadiyar rasa man Russia Vladimir Zelensky ya yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya da manyan kasashen duniya da su kai masa dauki kamar yadda yayi a jerin sauran jawaban da ya rika yi a baya a sassan duniya tun bayan barkewar yaki a ranar 24 ga watan Fabrairu ya kwatanta ruguza birnin Mariupol da Russia ta yi da yadda ta lalata birnin Aleppo na kasar Syria suna ta ruguza tasoshin jiragen ruwan mu a cewar Zelensky ya kara da cewa rashin fitar da kaya daga Ukraine zuwa sauran kasashe zai yi matukar shafar kasashen duniya tunai dai rashin samun alkama daga Ukraine ya fara damun kasashen gabas ta tsakiya irin su Masar waɗanda suka dogara kan irin waɗannan abubuwa jiya juma'a shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi watsi da bukatar shugaban Russia Vladimir Putin ta kasashen turai su rika biyan Russia kudin man fetur da takardar kudin Russia ta ruble yana mai zargin Russia da wayan kauce ma takunkuman da aka kakaba mata sanadiyar yakin da ta kaddamar kan Ukraine Macron ya gaya ma yan jarida bayan wani babban taron kungiyar tarayyar Turai EU a Brussels cewa matakin na Russia a tabakinsa baya bisa abubuwan da aka rattafa hannu a kai kuma ban ga dalilin da zamu yi aiki da matakin ba. Putin ya buƙaci hakan ne a wannan makon yayin da Russia ke kokarin tallafo tattalin arzikinta mai fama da tsauraran takunkuma waɗanda ƙasashen yamma suka kakaba mata saboda mamaye Ukraine da ta yi.
To nan jima kaɗan Ibrahim ne sake dawa da sauran labaran. Kafin nan zamu lika Najeriya inda ake gudanar da babban taron jam'iyyar APC mai mulki a birnin Tarayya Abuja. Yanzu haka wakilin murya Amurka Madina Dauda na wajen taron inda na tambaye ta ko wani hali ake ciki.
Yau ne ranar da jam'iyyar APC take taron ta na ƙasa bayan an kwashi tsawon lokaci ana ta kai gauro ana kai mari kan taron. Wanda ma har ya sa so biyu ana sa rana ana ɗagawa. To yanzu dai wakilai ne suke shigowa dandalin Eagle Square inda za a kai ga yin waɗannan zaɓuɓɓuka na shugabannin jam'iyyar APC. Kuma mutum tara ne suke neman kujerar shugaban jam'iyyar. A cikinsu mutum bakwai su ne suka fito daga shiyar arewa ta tsakiya wadda ita ce aka ba haƙƙin fitowa da shugaba wanda zai zama shi ne shugaban jam'iyyar ta ƙasa baki ɗaya. Sai mutum na takwas daga shiyar arewa maso yamma wato tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari, sai kuma Alimadu Sharif daga shiyar arewa ta gabas. To amma karfinu wasu daga cikinsu sun janye zuwa yanzu nan.
To menene sa?
George Akume. To abin da yasa suka janye shine ita su George Akume tsohon gwamnan jihar Benue da Sani Abdullahi Shinkafi daga jihar Zamfara sun janye a bisa cewa jam'iyya ta nuna alamu tana son ta samu yarjejeniya ne wato abin da ake cewa consensus a turanci. Saboda haka su MD umarni ne su MD shugabanni ne saboda haka za su bi abin da jam'iyya take so.
To da
farko in ka lura ai yar arewa ta tsakiya ne ake cewa ta fito da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya.
To kin ce
shi ne aka samu mutum bakwai.
Tun farko kin ce shi ya arewa maso tsakiya wato ita a nan ne ake ba da cewar za a fitar da shugaban. Yana nufin cewa sauran da suka fito daga wani gurare ba za a yi la'akari da su ba kenan? Kawai a nan za a zaɓi shugaban jam'iyyar?
Eh to idan maslaha za a yi dama ka san lokacin da ake rarraba shiyoyi. An ba shiyar arewa ta tsakiya ita ce wacce za ta kawo shugaban jam'iyya wanda zai riƙe jam'iyyar har na shekaru huɗu. Haka yake a demokradiyya. Idan aka raba shiya-shiya na mukamai to kaga waɗanda ke wannan shiyar su ne ya kamata su fito dukansu su tsaya takara. Kuma wannan karan an samu mutum bakwai da suka fito daga wannan shiyar da ke ƙoƙarin neman kujerar shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa.
To menene makomar waɗanda suka fito daga wata shiya ba daga wannan shiya ba?
To a yanzu waɗanda suka fito daga wata shiya da ba wannan shiyar ba kaga kenan da wata makoma. Domin ai tumfil azal jam'iyya ta za su fito da shugabanni. Shi bai ma kamata su tsaya takara ba. Amma ganin cewa demokradiyya ne suka ce suna so aka ce to su fito su tsaya.
Akwai wani abu da ake tsammanin zai faru a taron kenan ko ana taron taron zai tafi kamar yadda aka tsara lafin lafiya?
A taron zai tafi kamar yadda aka tsara a bisa bayanan da muke samu. Sai dai kuma daga baya-baya akwai labaran da ke zuwa mana cewa an cimma maslaha ɗin za a samu shugaba ɗaya daga shiyar arewa ta tsakiya. Kuma ana kyautata zaton tsohon gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Adamu wanda a yanzu haka sanata ne wanda shi ne ya fi samun goyon baya daga dukkan 'ya'yan jam'iyya daga kowane fanni na ƙasa.
Wakili ya sashen Hausa kenan Madina Dauda ke halartar babban taron jam'iyyar APC Abuja. Mun gode. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim ɗauke da kashi na biyu na labarin duniya.
To Sarfilu an umurci dukkan mutanen da ke zaune kusa da wani wurin da ke aman wuta a kasar Philippines da su tashi a yau din nan Asabar bayan da yayi bindiga ya cilla burkushin toka da turiri sama na tsawon daruruwan mitoci. Aman wutan na Ta'al wanda ke wani tafki a kudu da birnin Malila yayi bindiga na wani dan lokaci da karfe 7 da kusan rabi na safe a gogon yankin a cewar cibiyar nazarin aman wuta ta Filipino a wani bayani. Ta yi gargadin cewa wurin na iya sake yin bindiga wanda hakan na iya tuttudo aman wuta mai malala cikin sauri tare da iskar gas da burbushin toka kai har ma da ambaliyar tsunami. Don haka cibiyar ta nazarin yanayin karkashin kasa ta karfafa shawarar akwashi mazauna yankin da ke fuskantar barazana a kewayen tafkin bayan da ta daga matakin gargadi daga 2 zuwa 3. Jiya jama'a gwamnatin Amurka ta shelar kakaba ta kunkuma ma wasu yan Najeriya 6 saboda goyon bayan kungiyar ta'addanci ta Boko Haram. An yi zargin cewa sun samar da kayan taimako da daukar nauyi ko kuma samar da kuɗi ko samar da tallafin na'urori ko sauran abubuwa ko hidindumu ga Boko Haram. A cewar wata takardar bayani da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta raba wa yan jarida, waɗanda aka kakabawa takunkuman za a hana su amfani da dukkan kadarorinsu da ke Amurka, za kuma a hana kamfanonin Amurka mu'amala da su. Amurka ta ayyana Boko Haram a matsayin kungiyar ta'addanci ta kasar waje a hukumance a ranar 14 ga watan Nuwamban shekara ta 2013. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka din, kungiyar ce ke da alhakin kai har-hari da dama a arewaci da kuma arewa maso gabashin Najeriya da yankin tafkin Chadi da ke bangarorin kasashen Kamaru, Chadi da kuma Niger, inda suka kakkashe dubban mutane tun daga shekara ta 2009. Wasu rahotanni da ke zargin cewa matar alkalin kotun kolin Amurka Clarence Thomas ta buƙaci shugaban ma'aikatan fadar White House a gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump ya dau mataki na ganin an soke sakamakon zaben shekara ta 2020 ya sa an shiga duba yadda alkalai kan yanke shawara kan ko su tsama kansu daga sauraron wata shari'a ko a'a. Daidaikun alkalai kan dau matakansu na kashin kansu a kotu waɗanda ba lallai a iya kalubalanta ba, waɗanda kuma ba lallai su kasance bisa ka'ida ba, kuma wannan ba batu ne da kan kasance dalla-dalla ba, musamman ma idan matan da mijin duk suna riƙe da manyan mukamai. A yayin da kotun kolin Amurka bata saurari wata shari'ar zaɓe da Trump da sauran 'yan Republican suka gabatar ba, alkali Thomas ya kasance ɗaya daga cikin alkalan da suka yanke hukunci kan ko su saurari ƙararrakin ko a'a. Sannan shi kaɗai ne kuma ya kada ƙuri'ar hana 'yan majalisar wakilai masu binciken boren da aka yi a gidan majalisar dokokin Amurka na Capitol a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 amfani da wasu takardun fadar White House da ake takaddama a kansu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamna Aminu Bello Masar na jihar Katsina kuma shugaban kwamitin tantance jerin 'yan takara da suka tsaya neman mukamai daban-daban karkashin inuwar jam'iyyar APC wanda ake gudanar a yau dinnan a birnin tarayya Abuja, wanda bayan da kwamitinsa ne ya samu nasarar tantance 'yan takara 189 ciki har da 7 da ba su samu cika sharaɗin tsallake aikin tantancewar ba. Ya tattauna da wakilinmu Halima Abdurraouf.
Ranka da a matsayinka na shugaban kwamiti da ya yi aiki a kan tantance 'yan takarkaru da suka tsaya ko suka bayyana an yi za su tsaya neman mukamai a jam'iyyar ku ta APC, yaya wannan aikin ya gudana?
To, na farko dai abinda muka yi bayan mun kafa wato sakatariyar din da za ta yi wannan aikin, mun sanshi jerin 'yan takara da duka takardun da suka cika na neman tsayawa takara. Mun samu 201 ko da kyau an so sun cika fomfo mutum ko sun yi duplication amma dai mun samu 199 a cikin su mutum 7 ba su tsallake wato tantancewa ba wa'ansu saboda matsalar takardun su da kuma wa'ansu ofisoshi da ake bukata yana da magana shekaru kamar da jami'a ta fada saboda mun yi aiki da tsarin mulkin Najeriya da kuma tsarin mulkin ita jami'ar APC da kuma ka'idodin da jami'a ta shimfida na gabatar da wannan da so cikin 199 7 wasu ba cika sharada biyu wasu zo ba so actually a kas muna da mutum 190 ko dai 190 ko 192 wanda sun tsallake wannan tantancewa da su ne za a gabata a wurin zabe Allah ya kai
bayan ka waɗanda ba su zo ba da waɗanda ba su cika sharadan takardu na cancantar neman wannan takarkari ba waɗanda kalubale wajen tafiyar da tsarin tantancewa na karbar mutane da dai sauran su ka fuskanta
babu wani kalubale ko wanda ba su cancantan ba an gaya musu kuma sun ga cewa eh to abinda aka faɗi din gaskiya ne so but tahi cikin wani fushi da kwamitin ba sai dai wanda ya zo neman abu bai samu ba ba zai ji dadi ba amma rashin jin dadin ba wai dan an mashi laifi ne yasa bai samu jin dadin ba a'a dan doka ce da ka'ida suka fitar da shi ba wai wani ya fitar da shi ba mun samu kamar koke-koke a rubuce kamar guda 7 kuma mun bi su ba su kai dalilan da zai sa a ce an hana wani ya tsaya takara ba dai kan abubuwan da aka gabatar mana saboda haka kuma saura mun bawa masu zabe to muna da kyakkyawan sa'ar cewa na farko dai waɗanda suka tsaya zaben nan duka sun cancanci abinda duk suke nema kuma sun san cewa a ƙarshen su dai mutum ɗaya ne zai nasara kuma matsawar an bi ka'ida wanda zamu bi a matsayin mu na jam'iyya kamar yadda muka gwada a wajen tantance ƴan takara to ba shakka mutanen ƴan jam'iyya da waɗanda suka tsaya takara za su rungumi sakamakon na zaben da za a yi da kyakkyawan niyya
to madalla ga da Halim Abdurrab da wannan tattaunawar daga Najeriya kuma sai mu danan Amurka inda matasa bakar fata ƴan asalin Afirka suke kaurin suna wurin aikata laifuka a birnin New York a cewar jami'an tsaron birnin lamarin da yake ga shugabannin al'umma Afirka kira ga iyaye da su maida hankali wurin kula da tarbiyyar ƴaƴansu da kuma mu'amala wato da suke yi da sauran yara abokin aikin baba ya ko makeri ya mana nazari akan wannan batu ga kuma abin da ya hadu mana
tun a shekarun baya rahotannin jami'an tsaro sun nuna ana ci gaba da kama matasa bakar fatar Amurka da Latino fiye da takwarorin su fararen fata da na Asiya amma wani abin mamaki a cikin wannan lokaci shine matasa da iyayensu suka fito daga nahiyar Afirka sun fara aikata laifuka masu yawa a birnin na New York wani tsohon jami'in tsaro da ya aiki a cikin gidaje da dama da ake gudanar da irin waɗannan ta'annati ya tabbatar da wannan magana inda ya fara bayyana kansa kamar haka
sunana Isa Umar Faruk Kataki da PPRO na Yankasa Community akwai wasu unguwanni da yawa da yau ƴaƴanmu ne da kanninmu na yan Afirka wasu Ghana Gambia Senegal Guinea suke sai da kwayoyi wurin kuma suna barna suna halba bindigogi ko even ma bronze community babban policen bronze community na yan sanda ma ya taba kira ya tambaya wani problem ke damun mu Afirka to yanzu saboda yaranmu baya control su balle inda na taba haiki na security river park towers masu kawo kwayoyi ma suna ba ƴaƴan su aifofin garin gama yaranmu ne daga yan Najeriya yan Ghana yan Guinea
rahotannin yan sanda sun nuna ana samun irin waɗannan matasan na Afirka da ma aikata laifin kisa inda a bara wani matashi da iyayensa suka fito kasar Gambia ya kashe mahaifiyarsa saboda tana masa fada ya rabu da abokan banza ya kama sana'a shi ko sarkin musulmi a New York Alhaji Yahuza Abubakar ya ce iyaye na da muhimmiyar rawa da za su taka wurin tarbiyyar ƴaƴansu inda ya ƙara da cewa
kuma yaro yana ganin baka isa ka kira shi kamar sa magana ba a takaice son kuɗi ci da sauri a sha yanzu magani yanzu shi ya ga musu irin wannan saboda haka muna so mu kira administration mu zauna da wasu su so mu miƙo wuya ya so mu zo na mu lecture su mu gada musu yanda ya kamata su tafi garin saboda a samu zaman lafiya amma idan suka kiya mu za su jawo mu cikas because kowa shi ga matsala duk mu za a nema yanzu mu buƙata mun da lokaci ba
shi ma Muhammad Bashir Kabore matabakin shugaban kungiyar ƴan ƙasa da ta hada da al'umman Ghana da Najeriya da Gambia da Niger da sauransu ya ce akwai buƙatar sanya idanu akan kai komon yara inda ya fara jawabinsa kamar haka
iyaye a kula a duba domin crime da ke gudana cikin United States in kaje mafi yawanci yace yayanmu ne na Africa ake samu sore don shi muna kira a masaniya vice president ɗan kasa don Allah jama'a ayi kokari a ringa kulawa da shiga da fitan yaranmu
sai dai shugabanni a fannin cigaba a wannan shekaran sun gabatar da sauye-sauyen shari'ar laifuka da aka yi don yin gyaran rashin daidaito da ke sa ake kama bakar fatan Amurka ana yanke musu hukunci kana ana tsare su amma a aikace a garuruwa irin su New York waɗannan sauye-sauye za su ci tura lamarin da ka iya ƙara yawaita aikata laifuka inda za a ƙara cin zarafin bakar fatan Amurka tare da tsare su a maimakon kare su a cewar masana Baba Yakubu Makeri sashen Hausa da muryar Amurka a birnin New York
to a gaida Baba Yakubu Makeri kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a koda yaushe idan ana so za a iya shafin mu nanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu haka anan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 11:21 na rana yanzu kuma sai shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin a yau din shirin a dawo lafiya zai kawo karshen tattaunawa da Malam Ibrahim Danyaro shugaban wata kungiyar masu motoci da direbobi a birnin Zanzibar na jamhuriyar Niger a dan haka za mu tashi ne inda yake bayani kamar haka
ina da magana hanya mai kyau ta sa sai mai kyau ta sa sai amma hanya mara kyau ta yi kawo shi a tsari da tsoro ko an kidigita kanzu kidi ba ya tsan sabo hanya ce kidi ba ce kidi kidi ba hanya kidi mun kidi ba hanya hanya mata ne za a lati ce ka tuka hanya tsari sai dai kawai mota ko tayi dira ta amma kika dan yin mutum gudu ya sa hanya tsari daga zuwa take ta arai to mun ne zaman mutane da kaman mutane da muke tuke kaman ba mu da hankali kaman mun shawo na abu ta tuku ka biki mutane kuma ta kasan yau ne mutane ka san yau ne mutane akan kai da wanda suke ciki da wanda suka wanda suka ga mun su to da kona ai burs kan wace shi kuma dinga ni a burki ba shawara da mun kungiyoyin masu motsi shi da tsirobi da kuma mu zo na tare mu san me kamata mu yi wanda kamata ka sauki a ciki ba fasa sai dai ka sauki a ciki to da za ku dogo za dauka sai da dogo ki sai sai a ci a burki tunda ni na zama yau shekara 17 mun zama annan mai mun zama mu aje duk irin abubuwan da ka zari a jin aka ga maganin su sati da nabi aka fara aka fara aiwata da nabi wallahi sati nabi aka fara da su kuma ya ko sare ba hukunci ina ko sare kina abu bai tiya kuma dai ba ke shi kaso bane yake da solution ba shi ba solution akwai hanyoyin da kamata a yi wanzu a nazartar da direba da kanshi a hana shi neman abincin ya shi daga tsawon lokaci kina tunga wannan yana iya kowa ya zama ci kina ana neman abinci na ba kaso akai ne ba ganin da lafiya ta da kuma ana da duk mota tsawon shekara kula ko biko kina jinga da sai solution to be ba sai dole zai kina san mutaka da doka to da aka kaso kai wata ko wata ji da wata ji ba a ci gaba da kai ka ci gaba da kai na dake da ne biyu babu biyan hakkin mutan da ya ci kashewa duk mutumin da ya kashe mutum ya san za su yi gidan su a biyan mutane da ya hanta su fasa don mutum ya san ya fi mota ya kan ce za a kunta shi za a biya kiyaye dole abin zarafi to dole abin da ke mutum sai cika shi kuma gani ya zo da mutane mutum a shan iska mutum babu wani samu da ya kura dalili waccan motar take dauke da mutane ba ta da ishora nan ba Najeriya ce wanda take da wannan ita ce a yanzu tabbata ba da takarar ta ko sai sahihin ta takarar ta gabriel zama na dole sai an sa ido wani sosa musu da sofa an kashe kudade mutum da biya 20 ya goma an kashe matan yan ta mijin dina nan ya rikici an kashe uwa ta babiya babu tiyar za a ɗauki wani yaunin su na zamu madam na zamu ina miki so mushi
haraka takardun mota ma su ma sai an ɗauki mataki wannan akai ko
daga mota kin Allah ne ke sa takardun mota gidan misali ga kirki misali yanzu ga example ne concrete yanzu ku kwami ke cikin wannan kiji ba madam daga don muke da shi wata uku a sosai suka tawo muke sa musai fatan musai biyar su ne biyar amma aikin ya gagare dan abur wasu basu daki su suna aiki kuma azare ma jin biya fatan da yake mai zamu biya madam kiji ya ga mata kuma ke zasu ga barci wanda yake da haƙi abu yayi wanda bai da haƙi yayi bai wanda yake da haƙi in yi bari zai ba san wani hukunci zalimi shi ne sun 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 problem I'm going to go to the motor. Ya kuma tabbata da mu masu motoci da direbobin mu da hakuna mu zauna mu huskanci abuka ne ya ne kuma ta mu gyara wannan aikin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka mu amma mu yi dan muna yin abin da muka dama lokacin da muka dama inda muka dama zan buga mu da kontrakin a gaba dan Allah ba zalum sauki
to madalla a gaida malam Ibrahim dan yaro a wannan mako dai kuma akai wani mummunan hadarin mota a Ghana inda mutane 14 suka mutu kurmus nan take wani da ya shaidi lamarin yayi wa wakilin mu Hamza Adam karin bayani
wata babban mota mai dauke da duwatsu ta yi karo da wata motan sprinter nan take ita wannan karamin motan ta kama da duk mutanen da ke cikin wannan motan ka kone kurmus wata abin da ya sandina shi wanga mummunan hadarin mota shine ita wannan babban mota wanda take dauke da duwatsu akwai wani kwana daga tsakanin wani gari da ake ce mai shima da sama sa to ita wannan babban mota ta so ta yi wata mummuna uba take ce Allah ya kaddara ita wannan karamin mota kuma tana nan kahe ce ita wannan babban mota ta kara da ita wannan karamin mota ita wannan karamin mota ta shi kafa ita wannan babban mota daga bisani dai wuta ya kama inda su mutane suke ci wannan karamin mota ba wanda an ka same shi a raye kuma ba ka iya ka gane ko wani shine wani su duka sun mutu kuma sun kone da wuya a gane ko su waye
hadarin mota na daga cikin masuhun da ke ci gaba da lakumin rayukan jama'a tare da tattalin arziki na kasar abinda wasu al'umma ke dora alhaki bisa wasu direbobin da ke kazanin gudu tare da mashan kayan maye Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana
to madalla gaida Hamza Adam da wannan rahoton anan ne kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako in Allah ya kai mu yanzu a madadin wadanda kuka ji muryoyin su musamman bakon namu Malam Ibrahim dan yaro da baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeride daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
kuma da Allah yanzu kuma lokacin da zamu karanto kadan daga cikin sa'i da kuma su auki aiko mana ta email sakonmu na farko ayo ya fito daga Shehu Adamar Jawo yace a yayin da watan azumin Ramadan ke kawo jiki muna kira ga ƴan kasuwar mu da sabab farashin kayayyakin masarufi a yadda suke idan ma har ba za su iya ragewa ba domin sun saba ƙara kayayyaki tsada a irin wannan lokaci saboda kawai su ci riba mai yawa dan sun ga bukatun jama'a ya karu to Allah ya kyauta sakonmu daga kuma na hadin gwiwa ne da ya fito daga Salamata Haruna Daba da anti matar baffa Haruna Bajoga suka ce muna ta kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna murna cika shekaru 60 da kafuwa da fatan Allah ya kara kungiyar daukaka kundin tsarin mulkin wato kan yancin yin addini da kuma kariya daga rashin daidaito sai mu ce amin sai kuma sako daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rajau suka ce da matsalar rashin tsaro APC ta amfani ta lashe zaben shekara 2015 yanzu kuma mun fahimci PDP na son ta yi amfani da matsalar rashin tsaro dan ta lashe zaben shekara 2023 dan haka mu dai a ganin mu inda har APC bata zama dogara ba to ba lalle bane PDP ta zama fita ba domin ƴan siyasar Najeriya tamkar dan jimai ne saboda haka a dai ta sha'ani kawai wato wai an cuci dan kauye To ƙarshen sakonnin da suka wato ka aika mana kenan a yau sai a ci gaba da aikowa idan lokaci ba mu dama za mu ci gaba da kawo muku masu sauraro a nan mu kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da yake ni gabatar da shirin da kuma Hailu Haile wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau ni sarfi da hashin gumel da na hana kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa sai mun sake haduwa an jima kadan da daddare assalamu alaikum